الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren Lahadi ne wanda ya daidai da 7 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 4 ga watan Oktoba shekara ta 2008 wannan shine kasar na 38 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-Imam Abu Abdullah Muhammad 33 daga cikin jeren giyar littafin ainihin karatun littafin al-Imam Muhammad ابن اسماعيل البخاري ابو عبد الله الله مدوكاكين سركي يا غفرتا مشي idan jama'ar musulmi basu manta ba mun shawo ainihin wato tsawon tafiya ta cikin watan azumi wanda ke dauke da ibadoji na ainihin salloli karatun alqur'ani zikirori salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sallat tahajjud tafsiri da al'amura dai wadanda suke masu dimbin yawa muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya karbi ibadojinmu da ciyarwanmu da azumominmu da dukkan ibadojin da muka yi Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yanta dan rahamar shi a daga cikin bayin shi a cikin wannan wata na Shawwal yana daga cikin watannin da hadisi yazo sahihi a cikin musnad al-Imam Ahmad da sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya azumci Ramadan sa'annan ya azumci kwanaki 6 daga cikin ainihin kwanakin watan Shawwal to za a bashi ladan kamar yayi azumi shekara guda domin a musulunci nagarta aiki ake lura da ita ba yawan aikin ba ma'ana azumi guda 39 a guda 29 a hada da guda 6 shine 35 kenan idan kai su a haka sai a baka ladan azumi shekara guda matukar kai saboda Allah wannan jimillar lada kenan banda kuma lada akan kowane kwaya ɗaya da Allah madaukakin sarki zai baka wanda daga ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya azumci wuni guda saboda Allah Allah madaukakin sarki zai nesanta fuskar shi daga ainihin wutar jahannama tsawon shekaru 70 wannan duk falala ce ta ainihin Allah madaukakin sarki wannan azumi na watan Shawwal guda 6 ana iya yin shi a farkon wata ana iya yin shi a ƙarshen wata ana iya fara shi koda kashe garin ainihin sallah din ne ma'ana an yi sallah ranar litinin ranar talata sai ka tashi da azumi zaka iya yin su a jere zaka iya yin su a rarrabe sannan ya halatta kai waɗannan azumi na kwanaki 6 koda ana bin ka ba su sukan ainihin wato azumin muka waɗanda suka faru a cikin watan Ramadan saboda rashin lafiya ko mace saboda haila ko saboda tafiya ko saboda wani uzuri domin ramuwar azumin Ramadan akwai yalwata zaka iya bari har nan da Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa watan Sha'ban mai zuwa na shekara mai zuwa karama amma wannan lokaci ne kayyadajje dan haka zaka iya yin waɗannan watanni wato azumka guda 6 koda ana bin ka bashi Allah madaukakin sarki ya taimake mu zaka iya yin su a rarrabe zaka iya yin su a hade gaba daya na'am in ya hada ran asabar ba za ka yi ba ai wannan kan ai sananna abu ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dikri kuma ya ce la tasumu yawma sabti illa fi maftirida alaikum kar ku sake ku yi azumi rana asabar sai wanda ainihin aka farlanta muku tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka ai haka magana take har abadan abidina babu wanda ya isa ya canza ta ba malami ba ba jahili ba ba mai sarauta ba ba shugaba wani ba duk azumin da ya zama na nafila ne ko yayi daidai da ranar Arafa ko yayi daidai da Tasu'a ko yayi daidai da Ashura ko yayi daidai da Sittar Shawwal kowane iri ne in dai nafila ne bai halatta kai shi a wannan ranar ba saboda manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ayi tunda ya ce kada ayi kuwa to ka'idar ita ce lalle a bari kada ayi din Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan ainihin ita ce dokar Allah ya taimake mu to muna karatun littafin sahihul bukhari kamar yadda muka ce wannan shine kasar na 38 daga cikin jeren giyar ainihin karatutukan muna cikin kitabul ilmi idan ainihin ba a manta ba a zamu tashi ne inda imamul bukhari yake cewa babu ma yuzkaru fil munawala wa kitab ahli alilm bil ilmi ila albuldani babin dake bayani akan munawala wato a cikin ilimin hadisi akwai wani darasi mai suna ainihin wato turqu at-tahammul ko turqu al-ada'i wat-tahammul, hanyoyin da malaman hadisi suke bi suke bada hadisi, da hanyoyin da daliban hadisi suke bi suke karban hadisi. Mun ji a baya cewa daga cikin hanyoyi ko kalmomin da malaman hadisi ke amfani da su wajen bayar da hadisi, suna amfani da kalmar haddathana, suna amfani da kalmar akhbarana, suna amfani da kalmar anba'ana, suna amfani da kalmar an da makamantansu. Mun ji bambanci tsakanin mutaakhiril muhaddisin da kuma kudama, malaman hadisi na da irin su Imam Malik, irin su Daraqutni, irin su Nasa'i, irin su Bukhari, su a wurin su da haddathana da akhbarana da anba'ana duk ɗaya ne. Amma mutaakhiril muhaddisin irin su al-Imam an-Nawawi da su al-Imam al-Baihaqi da makamantansu, su kuma sun bambance tsakanin haddathana da akhbarana da anba'ana, mun yi bayanai a can baya. To a nan yanzu wata ka'ida ce da malaman hadisi suka dauke ta, ita ce malami ne sai ya gama karantar da ku littafi kamar na Sahihu Muslim, sai kuma ya dibo muku wasu hadisai waɗanda ba su a cikin Sahihu Muslim, shi yake da su shi kadai, ko kuma sai ya dauko wani littafi wanda ke dauke da isnadai kamar Sahihu Bukhari ko kamar Sunan Darimi, sai ya daga ya ce kun ga wannan littafi, to na halatta wa wani dan wani saboda na yadda da iyawar shi da kwarewar shi ya je ya karantar da wannan littafi kuma daga gare ni, shine sai shi malamin sai ya mika wa dalibin. To wani dalibin ya je sai ya ce nawala ni, malam ya miko mini. To wannan ita ke kira munawala. Ina hukuncin ka ruwaici hadisan da malamin ba shi ya koya maka ba, sai dai ya yadda da iyawarka da kwarewarka da gogewarka, sai ya mika maka littafi ya ce ka je ka karantar. To in ka je karantarwa ba za ka ce haddathani ba, ba za ka ce akhbarani ba, sai ka ce nawalani, ya miko mini ne, saboda ka bada amana don dalibai su ji sigar da kai ka samu abun ma. To ina hukuncin wannan munawala, malamin ka ya mika maka ko kuma malamin ka ya aika maka cewa wane yana garin Damaturu, kowa ne yana Fataskuma, kowa ne yana Gombe, kowa ne yana Kaltungo, gashi ku dauki wannan littafi ku kai mishi ku ce nayi mai izini ya ci gaba da karantar da shi ba tare da an zauna an karantar da shi ba. Ko haka tana yiwuwa? Tana yiwuwa. To in tana yiwuwa, menene hukuncin yin haka? Shine ya halatta in ta cika sharadi. Sharadin ko shine shi malamin ya zama malamin ne hakikatan, shi dalibin ya zama dalibin ilimi ne hakikatan, da malamin ya yadda da iyawar shi. Domin a cikin ilimi akwai tamakkuni, idan ka nuna kalura dalibinka ya nuna akan Riyadus Salihina, sai ka dauki littafin Bughyatul Muslimina ko Bughyatu Kulli Muslim, sai ka mika mishi sai ka ce to ganin naga ka iya Riyadus Salihina, shi yasa nake ganin zaka iya karanta littafin Bughyatu Kulli Muslim, dan haka je ka karanta. An ka karanta kuma ka karantar. To yanzu wannan dalibin in yaje zai karantar da Sahihu Muslim da malam ya koya mai, sai ya ce haddathani. Amma in yaje zai karantar da Bughyatu Kulli Muslim wanda malam mika mishi yayi, ba zai ce haddathani ba, sai ya ce nawalani. Kun fahimci bambancin? Idan malam ya karantar da kai littafin Bulughul Maram, sai ga ka samu tamakkuni wajen iya tantance hadisai da kaza kaza kaza, sai kuma ya miko maka littafin Umdatul Ahkam, to in ka je game da littafin Bulughul Maram sai ka ce haddathani ko qara'atu alayhi ko anba'ani bihasbi ma kana. Amma in ka je zaka karantar da littafin Umdatul Ahkam wanda ita mika maka yi, ba za ka je ka ce malam ya koya mini ba ko haddathani ko akhbarani, sai ka ce nawalani, ya miko mini ko arsala ilayya, ya aiko min daga gari kaza. To waɗannan abubuwan sun faru a wurin malaman hadisi, kuma suna faruwa har yau a cikin duniyar ilimin malaman hadisi. Ina hukuncinsu? Shine da yake ilimi muke koyo. Sai Imam al-Bukhari ya ce babu ma yuzkaru fil munawala, abubuwan da aka ambata dangane da munawala, malami ya mika wa ɗalibi littafi ko hadisai da isnadi ya ce je karantar, ina hukuncin haka? Wa kitabi ahli al-ilm bil ilm ila al-buldan, da kuma ina asalin rubutu da malamai suke yi su rubuta ilimi sai su aika garuruka su ce aje a samu malaman garin a basu a ce su cigaba da karantarwa, aje a samu wani da wani a basu su cigaba da karantarwa, ina hukuncin haka? Sai ce wa qala Anas, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda, yace nasakha Uthman al-masahif fa ba'atha biha ila al-afaq. Sayyidina Uthman ya kwafe al-Qur'anai waɗanda ainihin aka rubuta sai ya aika da su sassa sassa na duniyar musulunci. Wannan hadisi ne mai tsawo, al-Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi a lamba ta 4700 da ainihin biyu daidai a can gaba. Asalin yadda kissa take shine kowa ya san cewa Allah madaukakin sarki ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi al-Qur'ani ne, saukarwa ta hanyar wahayi ba ta hanyar littafi rubutacce ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddace shi da izinin Allah ya karantar da sahabbai suka haddace, amma kuma sadda ake saukar da shi Annabi yana sa sahabbai suna rubutawa. Daga cikin sahabban akwai Zaid, akwai Sayyidina Ali, akwai ainihin Abdullahi da makamantansu suna ainihin rubuta waɗannan ainihin Qur'anai, suna ainihin adanawa. Bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya, haka sahabbai suka ci gaba da hadda Al-Qur'ani. To sai maƙiyanmu sai suka hari cewa ya za su yi su rugurguza Al-Qur'ani, sai suka ga zai yiwu ne ta hanyar kan haka, duk inda aka je yaƙi sai a dubi manyan malamai sai a yi ta kashewa. Hikimar haka ga maƙiyanmu ita ce a rasa Al-Qur'ani, a rasa al-rammomi. Shine Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, sai ya sauri ya faɗa kaga haka, sai ya ce wa Sayyidina Abubakar yana khalifar musulmi, ina ganin a rubuta ainihin Al-Qur'ani din nan guda ɗaya a aje shi a matsayin al-imamu. Ina ma'ana al-imamu shine master copy, ma'ana al-imamu kenan ba al-imamin sallah ba. Dan in kana karatu dole ka rinka fahimtar me ake nufi, in baka fahimci al'adar Laraba sai ka je ka nemi Hausa fassara da ba za a gane ba, saboda kalmar al-imamu aka zana maganar mushaf ana nufin master copy, a samu wani backup, a samu wani copy guda ɗaya wanda in duk hadda ta rikice a koma gare shi. Yace ina ga a rubuta al-mushaful imam. Shine Sayyidina Bakr yace yaya za a yi in yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba. Sayyidina Umar ya shiga ya fita ya wayar wa da Sayyidina Abubakar kai, sai Sayyidina Abubakar kirjin shi ya haska ku da wannan fahimta ta Umar, sai suka ce to abin da za a yi yanzu ni da kai ba mu isa mu zartar da irin wannan al'amari wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya ba, mu kira malamai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sakatarorin wahayi, mu zauna mu juye musu wannan matsala, idan an haɗu an yi ittifaki ko ijma'i akai to sai mu aikata. Haka al'amarin ya faru, suka haɗu baki ɗaya manyan malamai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar su a duniya, gaba ɗayan su suka yadda da wannan ainihin fahimta da Sayyidina Umar ya kawo, cewa lallai a samar da wani Al-Qur'ani wanda zai zama shine ainihin umda. To haka aka zauna aka yi wannan aiki. Wannan aikin da suka yi jama'a ba a taɓa wani text editing a musulunci irin wannan ba. Duk wanda ya san aikin jarida a yau in ya karanta wannan abin zai ce ƴan jaridun duniyar yanzu ƙarya suke akan editing, domin waɗannan harafi harafi suka rinka bin Al-Qur'ani ba kalma kalma ba. Duk wanda ya kai a ce malami ne alaran magwani gangaran sai da aka tattaro shi cikin sahabbai, in aka zo aka zauna aka rubuta bismillahirrahmanirrahim, ba a yarda kowa ya rubuta ba sai wanda yake rubuta manzon Allah, saboda amana. Kai manzon Allah ya yarda ka rubuta Al-Qur'ani ya sauka da dumi-dumin shi, to mu ma mun yarda da kai, zo kai wannan aikin, aikin ka ne. Dan haka Zaid sai rubuta bismillahirrahmanirrahim, a karanta ta jama'a kun yarda haka karatun yake? Eh, sai ce alaran ma malam wani duba, sai ya tsaya ya duba harafi harafi ya ce ta rubutu. Dan haka akan bismillah nan sai a ci wata guda ana bincike, kowa sai ya yarda ta rubutu. Eh, ba wanda yake jaya. Eh, sai a ce to a tabbatar da ita a cikin mushaful imam, sannan sai a zo sai a kwafe ta. Haka suka zauna suka yi wannan aiki keke da keke keke da keke. Waɗannan mutanen ba digiri ne da su ba. amma an ka ce musu professorship ka rage musu daraja dan sun fi duk wani professor a yau da ilimi da fahimta da tsoron Allah suka zauna suka yi wannan aiki jama'a sai aka samar da alqur'ani amma sa'ad da aka rubuta shi din an rubuta shi ne a jikin ainihin fatu wato kiraga a gyara fata fes a feke dutse sai a gyara sai a ainihin rubuta dan haka shi wannan irin alqur'anin jama'a kaya guda ne kamar mutum hudu ne suke daukan shi saboda fadi ne da shi wannan tallafo nan wannan tallafo nan aka je sai aka aje shi aka ce to yanzu ana da al-mushaful imam to wannan al-mushaful imam duk sanda wani yazo da wani rikici hadda ta nemi ta rikice mishi ko hadda shi ta nemi ta samu tangarda sai ya ce a koma mushaful imam allazi ajma'at alaihi al-a'immatul ajilla wanda duk malaman da manzon Allah ya bari a darai a duniya gaba daya sun hadu akan cewa duk abin da ke ciki daidai ne to wannan shine ainihin mushaful imam haka sayyidina abubakar ya kwanta ya bar wannan ainihin mushaf sayyidina umar yazo ya gaji wannan aiki yazo ya kwanta ya rasu aka bar wannan mushaf yana wurin aisha hafsa wanda ita ma malama ce alarammiya ce bagangara ce ma'ana ta iya ita ma aka bar wannan alqur'ani a hannunta lokacin da sayyidina usman yazo sai aka fara samun malamai ustazai alarammomi yan koyo malaman islamiyoyi yan islamiyoyi sai fitintunu suka fara faruwa wannan yazo ya karanta aya wannan yace ba daidai bace wannan ya rubuta wannan yace ba daidai bace a garurukan musulunci gaba daya wannan fitina ta kunno kai nan da nan sai malaman waɗannan garuruka suka yi ta rubuto sayyidina usman lallai a dauki matakin tare wannan fitina kafin ta nisa shine usman ya sake tara malaman da suke da rai a wannan ainihin ƙasa ta madina yace to ga fitintunu da ake ba mu labarin suna faruwa a ƙasashen musulunci ƙasashen kufa ƙasashen basra me kuke gani gaba ɗaya sai kalmar su ta hada kan cewa to abin da za a yi a zauna a kwafe wannan alqur'ani mushaful imam ayi kwafi kwafi a aika wa dukkan ƙasashen musulunci sai a ce duk wani wanda yake da kwafin alqur'ani ya je ya karanta shi ya auna karatun shi da rubutun shi da abin da aka aiko mai in yayi daidai to nashi daidai ne in bai yi daidai ba to ya aiko mana da shi abin da aka yi kenan shine aka zauna aka kwafi shida ko zuwa bakwai haka aka aika kufa aka aika basra aka aika duk ƙasashe na musulunci to da aka aika musu duk wanda ya je duba nashi qur'anin ko tashi takaddar da ke rubuce da wata aya ko wata sura in ya ga rubutu ko karatun ya saba to sai tabbatar da cewa to nashi ne da kuskure dan haka sai aka tattara waɗannan masahif gaba daya sai aka aiko da su garin Madina wurin sayyidina Uthman sayyidina Uthman yake to yanzu waɗannan su ne qur'anan da aka aiko waɗannan qur'anan kowa ya tabbatar da cewa ba an rubuta su a nan gaban manzon Allah bane ba an rubuta su gaban alarammomi bane ba an rubuta su a nan Madina bane ba a samu ittifaki ba balle ijma'i na malamai kowa ya rubuta abin da ya iya ne da gurgurdan iya rubutun shi da gurgurdan irin yadda ya haddace a sakamakon haka waɗannan irin qur'anan su suka yi ta haifar da fitintunu a ƙasashe me kuke gani ya ku malamai bayan taro da aka ci kwanaki ane ana tattaunawa gaba ɗayan kalmar su ta hadu akan cewa to waɗannan qur'anai sai a tattara su sai a kona su domin waɗannan qur'anai ba su cika sharadi da ka'idojin da manzon Allah yake bi wajen rubutawa ba gaba ɗayan su suka yi ijwayi akan haka sayyidina Usman ya tara su a gaban su da yawun su aka kona waɗannan qur'anin sai aka tabbatar da wannan mushaful imam da waɗannan kofi da aka yi daga gare shi to shine sai waɗannan qur'anai sai suka dauki sunan an-nuskhatul usmaniyya kofin Usman dan haka yanzu zaka ga duk inda sai a ce ai wannan al-khattul usmani ne ai wannan ar-rasmul usmani ne ai wannan al-mushaful usmani ne ana danganta shi zuwa ga sayyidina Usman ne saboda shine ya aikin samar da multiple copies wato karin adadin copy banda wancan guda daya aka aika su zuwa ga kasashen musulunci kuma sayyidina Usman ba yayi bane a matsayin shi na alaramma yayi ne da yawun waɗannan mujtahidai kuma haduwa suka yi wannan aiki ina fatan ka samu littafin al-mushaf na al-imamu Abdullah Abubakar ibn Abi Dawud as-Sijistani wannan littafi ɗaya ne tamkar da dubu a musulunci wanda ya ruwaito mana duk abin da ya shafi al-Qur'ani mun jinkirta mu zo da wannan littafi ne dan mu dibo kaɗan daga abubuwan da ke cikin shi har sai mun zo inda nan muke ishara akwai inda Imam al-Bukhari zai kawo mana ainihin lafazin wannan hadisin gaba daya to anan ne jama'a za mu tsaya da ikon Allah za mu tattake tarihin wannan al-Qur'ani sauka shi da rubuta shi a lokacin ne sai kaga kai da kake kwaro dan shi'a da aka zo aka zuba maka guba game da wannan al-Qur'ani aka kyamatar da kai shi aka nuna maka cewa a duniya yau gaba ɗaya babu alƙur'anin da Allah ya saukar sai dai yana can wanda wai sayyidina Ali ya gadarwa mahdi al-muntazar mahdi al-muntazar shine zai zo da wannan alƙur'ani na gaskiya zaka gane cewa sun cuce ka da suka koya maka tatsuniya ba su karantar da kai ilimi ba sun koya maka abubuwa ne waɗanda yahudawa ne suka taru suka tantance suka zuba su dan su zama guba wanda in ka samu wannan nuska ta ainihin littafin al-mushaf din wanda al-Sheikh Salim ya tsaya yayin hakikin shi zaka ga duk sai da ya kawo wannan irin guba da yahudawa suka kawo ya biye rabbin ta daya bayan daya a wannan lokacin ne zamu zo maka da asalin bugun wannan littafin da wani da yahudi ya dauka yayi domin ya fesa irin wannan gubar a ciki dan ku sani da cewa ƴaƴan shi'a abun ba zafin kai bane wannan addini karatu ne in bakai karatu ba ko ma gefe guda a samu maka jincin ka ci gaba da tsataba Allah madaukakin sarki in ya nufi ya gafarta maka gafarta maka ina fata an gane amma abun ba wai zafin kai bane kuma abun ba wai tatsuniya bane abu ne ilimi ne hakika ka san shi baka san shi ba baka sani ba ba kuma da tatsuniya ba da tatsuniya ba da tarihi ake ba lalle abu ne wanda yake da ilimi da ka'idojin shi kuma duk wanda yake da shakka a cikin alqur'anin dake hannun musulmi a yau sakamakon sayyidina Uthman ne yayin wannan aiki sakamakon sarki Fahad ne ya buga babu shakka wannan mutum ya zama zunzurutun kafiri kuma jama'a idan muka ce wani kafiri ne kar ku manta mu ba ma kafirta mutane kawai da zafin kai duk wanda muka ce kafiri ne da gaske muke nufin kafiri ne irin Fir'auna da Hamana kafiri ne irin George Bush ba wai muna nufin kalma ce ta zagi irin yadda dan izala ke zagin dan dariqa ke zagin dan izala gobe kuma wannan ya ga yar wannan ya ce zai aura gobe wannan ya mutu ya ce zai ci gadan shi duk wanda muka ce kafiri ne haƙƙan ba mu da tantama akan kafircin ba ba kalma ce da muke sha'awar mu fade ta ba kalma ce da ta zama larura dole ne sai an fade ta to kuma haka yadda ta fito a fatan bakin mu haka da zaka tsaga zuciyar mu haka take dan haka jama'a wanda duk ya fesa maka gubar kyamar alqur'ani ko yaya ka kyamace shi wannan malamin kowane ne da kai da shi duk kun zama arna babu shakka game da qur'anin da ke hannun musulmi babu kuskure a ciki saboda an samu zunzurutun bamagujan duniya shine Khomeini ya ainihin rubuta a cikin wasiyar shi ya saka wa ƴan shi'an duniya guba ya kyamatar da su wannan alqur'ani wanda ainihin sarki Fahad ya ainihin yake bugawa a madaba'a ta Madina wannan yana daga cikin musiba mafi girma wadda ta faru a cikin karni da wanda ainihin ya gabata a ce an samu wani dujal ya fito ba ma guje mai bautar wuta jikan masu bautar wuta ya zo ya saka wa waɗanda ke tunanin su musulmi ne shakka game da alqur'ani sakamakon wannan shakkar da suka shiga sai suka daina bin duk wata shari'a da ta zo a cikin wannan alqur'ani suka halatta zina suka halatta jini suka halatta dukiya suke yin duk barnar da suke wai ba za su bi shari'a ba sai ran da aka zo da qur'ani na gaskiya a hannun mahdi al-muntazar dan shi babu shakka an saka ku a cikin halaka mu dai muna kiran ku zuwa ga kutuba ku zo ku musulunta ku fadi kalmar la ilaha illallah min jadidin sannan ku gyara imanin ku da aqidar ku ya daidai da na musulunci amma babu shakka wannan addinin da Khomeini ya dora ku akai Ibrahim Zanzaki yaje ya dauko muku wannan kwangila ya yada muku ita a Najeriya babu shakka in kuka mutu wuta za ku tafi ku tabbata a cikin wuta babu gafarar Allah saboda duk wanda ya shakka game da Qur'ani jama'a babu ko harafi ne ko alif lam mim kake shakka cewa wannan ina ganin sahabbai sun danyi wani kuskure ko sun yi ba daidai ba, ka zama kafiri cewar sun yi kuskure ma, ba wai kai tunanin cewa sun yi ganganci sun zare wani abu sun saka wani abu ba, nan kam dama zunzurutun arne kake tun farko, tunanin sun yi kuskure ma ya kafirta ka. Saboda tunanin akwai kuskure a cikin Alkur'ani ya lazimta cewa kenan musulmin duniya a yau ba su da nagartaccen Alkur'anin da Allah ya sauka wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce aqidar ƴan Shi'a. Kuma fatubbi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Waɗannan ƴan Shi'a yau fiye da shekaru 20 muke bayyana wa Najeriyan nan cewa sun yi kaza, sun ce kaza, lokacin da mutane suna cikin jahilci game da ƴan Shi'a. Al'amura yanzu gashi nan suna ta fitowa. In abin ya fito kuma shikenan sai abin ya zama kamar jiki. Sai in mun sake cewa waɗannan mutanen arna ne sun kafirce game da kaza, sai a sake ganin anya wannan maganar kwana biyu kuma sai kaji sun dawo suna faɗinta. Domin dama da tadarruji ne suke ɗaukan mutane. Domin yanzu sun maida ƴan ɗariƙa na Tijjaniya da Ƙadiriyya sun maida su su ne ainihin wato supermarket ɗinsu. Ma'ana yanzu Shi'a tana yaduwa ne a Najeriya ta hanyar ɗariƙar Ƙadiriyya da Tijjaniya. Ba dan komi ba saboda me? Saboda bakar ƙiyayya da ƴan ɗariƙa suke wa Ahlus Sunnah Najeriya, sai suka bude kofofin masallatan su ƴan Shi'a su zo su faɗi duk abin da suke so. Ko da su ba su yarda da abin ba, amma sun yarda a yada wannan abin a masallacinsu, tunda dai zai rusa musuluncin da Ahlus Sunnah suka yarda da shi. Allah wadaran wannan aqida ta ƴan ɗariƙar Najeriya. Allah ya kiyaye. Saboda haka jama'a kun ji wannan abin da Bukhari yake cewa ana sai faɗi, shine na ɗauko muku tarihin a takaice da yake cewa Sayyidina Uthman ya kwafe Alkur'ani sai ya aika da su sassa-sassa na duniya. Da ya aika da su, ai ba aika da wasu alarammomi an ce a bi a je a karantar da mutane ba. Malaman da ake da su a can su ne suka ɗauki waɗannan Kur'anai suka yi nazari suka ci gaba da karantarwa. Dan me dan dama nunannu ne, gwanannun malamai ne. Kaga wannan ya nuna kenan halaccin malamai su rubuta wani abu na ilimi su aika wa malamai su ba su izinin cewa in kun je malamai ku karanta wannan ku yi nazari kuma ku karantar da mutane. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Shine maganar da Bukhari yake cewa wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ila al buldan. Malamai su rubuta ilimi su aika garuruka su ce a ci gaba da yada wannan ilimi. Wara'a Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id wa Malik zalika jaizan. Da sahabi Abdullah dan Umar da Yahya ibn Sa'id da al-Imam Malik suna ganin yin haka daidai ne ya halatta. Na fatan mun gane. Asarin al-Imam Abdullah dan Umar da na Yahya ibn Sa'id al-Imam Abu al-Qasim ibn Manda shine ya fitar da shi a cikin littafin shi Kitabul Wasiyya da isnadi sahihi. Fatawar Imam Malik game da cewa Imam Malik ya ce haka daidai ne ya halatta kuma fa, al-Imam al-Hakim shine ya ruwaito ta a cikin littafin shi mai suna Ma'rifatu Ulumil Hadith. Allah ya taimaka. Bukhari ya ce wa ihtajja ba'du ahli al-ilmi fil munawalati bi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama haythu kataba li amir as-sariya kitaban wa qala la taqra'ahu hatta tablugha makana kadha wa kadha. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إمام البخاري يجي واحتج بعض أهل العلم أنسام واحتج بعض أهل الهجاز أنسام وصدق تكيم متانا قصة هجاز وتو قصة هجاز يتجي مكة دا مدينة أوان شلوكة وأنسام ما لميدا تكيم ما لمودا نعينهن قصة suka kafa hujja fil munawalati game da halaccin malami ya miƙo wa ɗalibi wasu hadisai ya ce ya je ya karantar. Me hujjar da suka kafa bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam haythu kataba li amiri sariya kitaban, yayin da manzon Allah ya rubuta wata takarda ga wani komandan yaƙi. Wa qala, sai ya ce da komandan yaƙin, la taqra'ahu, karka karanta wannan takarda hatta tabluga makana kaza wa kaza, har sai ka kai wuri kaza da kaza ka je ka karanta musu. Tare da shi aka bafa, amma manzo Allah bai zauna ya biya mai karatun da ke ciki ba. Wanda menene ke ciki? Hadisai ne, dokoki ne, umarni ne manzo Allah ya bayar, amma sai ya mika mishi kaga wannan takarda eh gata nan a kujindine kar ka karanta ta har sai ka je wuri kaza da kaza sai ka tara jama'ar ka sai ka karanta musu to malaman suka ce wannan dalili ne akan halaccin munawala domin gata annabi yayi sallallahu alaihi wasallam falamma balaga zalika almakan qara'ahu ala an-nasi da wannan komandan yaki yaje wannan wuri sai ya karanta wa mutane wannan takarda wa akhbarahum bi amri annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba su labari ga umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace umarnin annabi menene hadisi ne kenan ya halatta malami yanzu yana da hadisi sai yace kaga waɗannan hadisi eh ga su nan a cikin wannan littafi in ka isa kasar ku kaje ka tara jama'a kasar ku ka karantar da su don kaje sai ka ce na walani na fata an gane Allah ya taimaka to bayan da Imam al-Bukhari ya gama kawo waɗannan duk a matsayin sharar fage sai kuma yace حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ولما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق كاجو أن حديثي وند الإمام البخاري يساموش تهنيا مالمينش ميسونا إسماعيل دان عبد الله شيكو يكربوش دقناش مالمين إبراهيم دان سعد شيكو دقناش مالمين صالح شيكو صالح دان كيسانا يتي يكربو أن حديثي دق ابن شهاب سركم مالمان سنة نمدينة shi ko yace ya karbo daga Ubaydillah dan Abdullah dan Utba dan Mas'ud ma'ana wannan tattaba kunnan Abdullah dan Mas'ud ne ina fata an gane Utba dan Mas'ud tattaba kunnan shi ko jikan shi yace anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu Abdullah dan Abbas ya bada labari ga shi Ubaydillah dan Abdullah dan Utba dan Mas'ud أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يربو توسيق الشيء كتاب ينا توكر للتافي كتاب ينا توكر وسيقة يا أيها الملأ إني ألقي إلي بكتاب كريم كتاب كريم إنما أن كتاب أنا الرسالة وسيقة تو أنا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يربو توسيقة sai ya bada ita ga wani mutum wa amarahu an yadfa'ahu ila azim al-bahrain yace in ka je ka bai wa hakimin kasar bahrain shi ku hakimin kasar bahrain da aka bashi fa dafa'ahu azim al-bahrain ila kisra shi ku hakimin bahrain sai ya bai wa ainihin kisra wanda shine ainihin shugaban kasar rum falamma qara'ahu yayin da kisra ya karanta wannan takarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga cewa manzon Allah yana kiran shi zuwa ga addinin musulunci shi kuma sai hamiyya ta jahiliya ta dauke shi yana ganin shi ne sarki sannan shi bishop ne babban malamin kirista ne ya rushe kuma za a ce a kira shi zuwa ga addinin musulunci ko kun fahimta shine sai yayya ga wannan ainihin takarda da ya gata fa hasibtu anna ibn al-musayyib qala mai riwaya yace ina tsammanin Sa'idu ibn al-Musayyib yace fada'a alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu bugunyar addu'a shine da'a alaihim in yazo da ala idza ta'adda bi ala ya zama mummuna addu'a da'a lahum kyakkyawar addu'a to sai annabi yayi musu bugunyar addu'a an yumazzaqu cewa Allah yayyaga su kullu mumazzaqin dukkan yayyagawa Allah yayyaga su haka ko sai da Allah yayyaga mulkin har aka waye gari mace ce ta waye gari ta zama ita ce magajiyar wannan sarki kaga al'amari ya baci wannan maganar da Ibn al-Musayyib yake fadi ta zama mursala kenan sai dai kuma ta zo da isnadi ingantacce domin shi cewa Ibn al-Musayyib ya ce kaza Ibn al-Musayyib kuma ba sahabi bane tabi'i ne amma ya tabbata cewa wannan magana ingantacciya ce to dalilin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wani mutum da me da wasiqa wadda wasiqar tana dauke da hadisai da ayoyi. Annabi yace in kaje ka baiwa hakimin Bahrain, shi ku hakimin Bahrain ya baiwa shugaban kasar Rum, da aka je kuma aka bayar, waɗannan maganganun da ke cikin wasiƙar suna daga cikin maganganun da muka karanta su a can baya a cikin Badu'ul Ilmi, waɗanda suna ɗauke da kalmomi na tauhidi da kira zuwa ga musulunci da hadisai. To ta ina aka same su? Ta munawala. Annabi ya nika tafi ka je ka kai, shi kuma wannan aka kai ya kai wani. Ma'ana kenan, in dai har ba shakka ce ta shigo cikin abin da ainihin wato za mu karɓa ba, don aka ce mana gashi wani ya aiko daga wani daga wani daga wani, kai tsaye sai mu karɓa. Ina fata an gane wannan hadisi. Al-Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi a lamba ta 2781 da lamba ta 4162 da lamba ta 6836. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس. وانا أينين حديث قتادة يرويتو شيئتي دقى أنس وانا نسنا دقى تكير رواي عندما كي إشارة أتنبايا وانا ما سكرات مصلو الحديث دزا أقنتي مصير إلا وانا مصلولي وانا ديكي لن كويوني أتكين إلا من حديث يدوني إسنا دين سيئتي بإيثيني. نعم لأن ظاهره الضعف سبود قتادة يتي عن أنس قتادة كما مدلسين إذا عن عنا يا زممي يا زم ضعيفي لكن إنك إمام البخاري يا رويت رواية إلو ونا دقى مدلسي مدلس كما يكاو تمو عن أن بها تتين أبو أكو يافاو كودي نفرقو بخاري يكاو ونا إسناد كابنا inda shi wannan mudallisin ya fito kararai ya ce haddathana, dan haka sai zama wannan bashi da matsala kenan, ko kuma a can gaba zai ainihin fade shi da isnadin irin wannan inda wannan mudallisin zai ce haddathana, ko kuma Bukhari yana da masaniyar cewa akwai isnadin da ya tabbata haka, wanda in ka je ka ci gaba da bincike a cikin littafai irin su Sahih Muslim ko Muwatta ta Imam Malik ko makamantan haka, sai ka je ka samu irin wannan قد صرح بالتحديث يا فتو قرر يا تي حدثنا يسا دو ودنن قنانن قواري daga cikin ƴan shi'a da mutum zai dauki sahihul bukhari yace wai a cikin sahihul bukhari akwai da'ifin hadisi, sai dai je tara ƴan islamiya ya gaya musu amma ka je ka samu malami ka ce akwai da'ifin hadisi a cikin sahihul bukhari, tambayar farko zai ce kawo yi bayani ya aka yi zama da'if, domin ba maganar ba iya tabbatar da abin da zaka faɗi, nan ce matsala take. Amma in yaje tare dan islamiya, dan islamiya dama jira yake a sa mai shubha ya rudi, da an ce mishi kaza matsala ne sai ya ce to madadin ya ce ya akai ya zama matsala sai ya rudi. Amma an ba haka ba jama'a, babu wani hadisi wanda zaka ce wannan hadisi dha'ifi ne a cikin sahihul bukhari. Ina fatar an gane. Dan haka waɗannan al'amura jama'a al'amura ne na malamai da suka yi ilimi. In ka san kai dan sauraron wa'azi ne a kungiyarku, to karka tafi wata kungiya kace zaka tarbi rikici, in ba haka ba ka tashi da kunya. In ba haka ba su manyan malaman ku su ya kamata su fito su yi magana a tinkare su da amsa, amma sai babban malamin ku sai ya ja baki ya shiru. Kai dan tsako da yau kwananka bakwai a cikin tafiyar sai kace zaka yi zangayi kai karambani, shi ya ja baki ya shiru wai kai ne mara kunya. Allah ya kiyaye. To wannan ainihin gashi yace daga Anas dan Malik, Anas yace kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kitaban, manzo Allah ya rubuta wata wasiqa, au arada an yaktuba, ko kuma yayi nufin zai rubuta wasiqa, faqila lahu, sai aka ce da shi innahum la yaqrauna kitaban, ai turawa ba sa karanta wasiqa in aka aika musu illa maktuman, sai an buga mata stamp, sai an yi signature. Wannan al'adar turawa ce tintin, to ya rage. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai ya aika musu da wasiƙar shi ba tare da yayi signature ko ya sa hatimin shi ba, su ki karantawa, ko kuma in yana so su karanta lallai ne ya duba shin wannan abin da suke nema ya saba wa umarnin Allah. To manzon Allah ba zai ba, don manzon Allah baya compromising wajen saba doka Allah, baya yadda ya sauci ko ko wannan abin bai saba dokar Allah ba, to in bai saba ba sai yayi. To shikenan, fattakhadha khataman min fidda, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samu ainihin zobe na azurfa, naqshuhu, sai aka karta aka zana a ainihin wato fuskar wannan zobe din Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shine stamp din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kun fahimta jama'a? Ma'ana fuskar zoben haka, sai aka samu gwanin makeri wanda ya iya aikin irin stamp da sauransu, cewa ya je karta Muhammadur Rasulullah. Duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa, sai a dangwalo inki haka, sai a dangwala, shikenan an sa khatam din kenan. Kaga khatam din kuma a cikin shi ba ai compromising ba, ba a ce a rubuta abin da fa ba su so ba, sai aka rubuta Muhammadur Rasulullah. Shi kanshi stamp din mecece? Da'awa ce. Dan haka duk wani dan bokon yau ya gane cewa wannan aqidar da kuka dauko ta cewa wai a zauna ayi interfaith, asalin kafirci shine ma'anar interfaith, ba wani interfaith a musulunci. Duk wani addini na duniya gaba daya wanda Allah ya saukar ko wanda mutum ya kirkiro, duka wanda ya lalace ko wanda yake gyararre, gaba daya Allah ya bamu labarin shi a Qur'ani. Dan haka ba ma bukatar mu je mu zauna da pastor kaza wai ya miƙe ya bamu labarin addinin shi, wai mu kuma mu miƙe mu bada labarin addinin mu, wannan shine interfaith ba. Wannan shedancin ƴan bokon Kaduna da Jos da Nasarawa suka digo, yanzu suna nan suna ta yawo, wai suna yadawa, wai a tara malamai, a tara pastoci, wai wannan ya tashi bayanin addini, duk addinin duniya gaba ɗaya mu muna da labari akan shi. Allah ya gaya mana aqidar kowa mun sani. Me a cikin Yahudanci? Inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, irin abin da ke cikin addinin su kenan, sun ce Allah talaka ne, su ne masu wadata. To yanzu akwai wani reverend father ko pastor ko bishop na Yahudawa da za a ce ya tashi ya fada mana wani abu a aqidar su wanda bamu sani ba? Wai akwai mahasin a cikin aqidar Yahudanci? Zagin Allah ne a ciki, fa sun ce Allah talaka ne, sun ce yadullahi maghlula, Allah marowaci ne. Waɗannan su ne fa abubuwan da ke ciki. Meye a cikin addinin Krista wanda bamu sani ba? Inna Allaha salisu salasa, Allah ya bamu labari. To meye Krista zai mana sharhi ya ce wai ba yana nufin Allah ɗayan alloli uku ba ne? To yanzu kenan abinda Allah ya faɗa mana a Qur'ani, Allah ya kuskure ko ko ba daidai ba? Ya ku ƴan bokon Najeriya, ba ma buƙatar ko Papa Roma ya mana sharhin addinin Krista, mun fi shi sanin addinin Krista, saboda mun wahayi ne ya saukai gaya mana ya addinin yake. Dan haka addinin musulunci kawai shi ne gaskiya. Duk wani wanda yake da wata shedana ta tunanin wai za a nemo ire-irenmu da ake ganin masu tsaurin ra'ayi, a je a kai mu Abuja a haɗu a wani falo, wai wanda yake za a yi sulhu da mu, wallahi in muka tashi a wurin da'awa za mu yi sai mun yi rugu-rugu da duk addinan da ke wurin. Ba ma compromise, wallahi ku sani, ko wutar jahannama aka kawo aka aje a gabanmu sai mun yi sharhin addinin musulunci, ba abin da zai mana kwarjini ko ya cika mana ido. Domin wai yanzu khibbar da suke kenan, wai su lallai shi fa dan boko ja'iri ne, wai lallai sun sha alwashi, lallai sai sun cimma burinsu. Don haka wani mai sassaucin ra'ayi ne sai a bashi kujera umara, a bashi kujera haji, a dinka mai rigar sallah. To su wani masu zafin ra'ayi sai a ce a je a tara su, su kuma in aka tara su a ce za a yi wa'azi ne, za a yi kaza, za a yi kaza, sai an je sai kaga manya-manyan arna sun zo da cross, sai a ce to shikenan, saboda dama kasan nan ɗaya ce, addini ɗaya ne, duk Allah ɗaya muke bautawa, sai mu buga tebur mu ce ƙarya ne, Allah ɗaya muke bautawa, wannan arnan uku yake bautawa wannan. Saboda haka madadin ku ciri ba, wallahi wargazawa za ni, in dai mu ne ku haƙura da mu, ba mu karatu don mu kowa hidima ba, sai don mu musulunci. Don haka ba ma compromising akan musulunci. Wannan da'awar taku kuma in kuka mutu wuta ba ku tafi, kamar idda kiristocin za su tafi wuta.
duk wanda yake tunanin jama'a akwai wani addini da yake da burbushin gaskiya a cikin shi bayan musulunci ya bata. Allah da kanshi yace inna ad-dina inda Allahi al-islam, me ma'anar wannan? Hasr ne, inna ad-dina kadai addini a wurin Allah shine musulunci kadai, ba wani addini. Duk sauran sunan su me? Sunan su ahwa, wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Yaushe zamu bi san zuciyar su? Wannan fa da'awa ce suka dauko ta duk duniya fa wai sai sun yi nasara akan ta. Shine suka je suka yaudari wannan sarkin gargajiyan na Makka Abdullah, haka je aka tara maguzawan duniya duka, aka tattara su a Riyadh, aka tattara su a Jidda, aka ce to ayi taro. Manya-manyan malamai na mamlaka halli mamun Arafa yana wurin, amma saboda su malaman Saudi Arabia wai sun ce a cikin irin nasu salafiyancin in dai da sarki a wuri za ka yi da'a duk barnan ma da za a yi sai kai shuru. Wannan salafiyancin mu ba ma yin irin shi. Dan haka maguzawa daga China da sauransu suka tayi suka yi sharhin addinin maguzanci, limamin Arafa yana wurin, wai ba zai magana ba saboda akwai ulul amri a wurin, sai ya shuru. A nuna gunkin Buddha, a nuna asalin dalili da ingancin da yasa ake bauta mai, a yi shuru. Sannan ko kuma musulmi ku tashi ku bayyana dalilin da yasa za a bauta wa Allah. Sannan kiristoci su tashi su bayyana dalilin da yasa zai tabbata Allah uku ne. Yahudawa su tashi su bayyana dalilin da yasa suke nasu aqidar. Shikenan sai aka tashi aka nuna tasha al-Arabiya, tasha al-Jazira, aka watsa akan tashoshin internet cewa shikenan sarki Abdullah ya zama sarkin al-umma, sarkin hadin kan duniya. Bi ya hado mutanen duniya, an tashi ana farin ciki, ana runguma juna, ana shewa. Ƙarya ne ya ku ƴan Saudiya, wannan da'awar maguzanci ce. Sai kun batta. Ba haka kakanninku suka yi ba? Kakanninku sun ce a taho musulunci ne, in ba haka ba takobi. Ku duba tutar sarki Abdulaziz, la ilaha illallah, sannan ga sharɗeɓiyar takobi a ƙasa shine ko la ilaha illallah. Amma yanzu su kuma sun zo suna warwarewa, saboda me? Saboda wai dai suna son su zauna lafiya da su Bush, saboda su Bush sun firgita su da yadda suka yi wa Saddam, da yadda kowa bai son a yi mai haka. Mawaƙi ya ce da wulaƙanci gara shahada ga musulmi dan ba aibi ce ba, illa bace ai da a ce ka rayu a irin wannan wulaƙancin, irin halin da sarki Abdullah ya samu kanshi, a ce yau ka zama kai ne wakilin arnan duniya a amfani da ƙasa mai tsarki wajen yada manufarsu, wallahi gwamma a kawar da kai da mulkin ai rugurugu da ƙasar. Saboda imani shine abu mafi daraja jama'a. Saboda haka ya ku ƴan bokon Najeriya da ƴan siyasa, in dai mu haɗa kai da kiristocin Najeriya ne, a zo a zauna a hall ɗaya Congo Conference Hotel, su ce Allah uku ne, su yi sharhi, su yi musu tafi, mun kuma mu tashi mu ce Allah ɗaya ne, a yi mana tafi, har abada ba za a yi wannan ba, har abada. Taron duk da aka je sai dai a tashi dutse hannun riga. Saboda haka ƴan boko ƙaryarku ta sha ƙarya, kuma kun tabbata kamar yadda iyayen farko suka faɗi, duk ɗan bokon da yake da wannan jama'a to shine ɗan boko ɗan wuta. Nan ne wannan aqidar a tashi a yaƙe ta jama'a. Ana yaɗa ta a cikin makarantun secondary masu karantar da Islamic studies, a cikin jami'o'i, a cikin FCEs, polytechnics, tertiary institutions, tashoshin internet, ko ina yanzu wai abin da ake yaɗawa kenan, wai interfaith. Wannan kafirci ne, hadha aslul kufri. Mun karanta a nan cewa manzon Allah rubuta musu takarda yake yana cewa ina kiran ku zuwa ga addini, ku zo ku bi addini. Manzon Allah bai ce a haɗu a zo ku faɗi naku in faɗi nawa ba. Nasara Najran kiristoci ne da suka zo, yanzu ka ce daga kudancin Saudiya kenan a lokacin suka zo. Da suka zo aka yi musu masauki a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da suka taru aka kawo musu abinci da abin sha, suka huta suka yi bacci, suka gama manzon Allah yana zuwa sai ya hawo musu wa'azi. Kafin wani lokaci suka gama tambayoyin da suka gama duk sai suka musulunta. Amma ba manzo Allah ya gayyato su bane a zo a ci a sha a ce to ku faɗi naku, mu ma mu faɗi namu, to shikenan mu kun ji yadda muke daga bakinmu, kuma mun ji yadda kuke, eh to kowa ya je ya ci gaba da zama lafiya. Ma'ana abinda Allah ya ga mana game da aqidar su da ba mu yadda ba, sai mun kira su sun zo sun faɗa. Wannan kafirci ne fa jama'a. Ina gaya muku akwai nau'ukan kafirci iri-iri waɗanda suka bullo da shi, kuma suna nan suna ta yaɗa shi. kuma za ku je ku samu an gamsar da wasu saboda sun ɗauko kwangilar. Yanzu dai shi wancan sarkin gargajiyan ya san ma'ana abin ko bai san ma'ana abin ba, tunda dama baki dahu ne kawai sun ɗauko shi sun ɗora mishi ga abin da suke so. Yanzu sun yi amfani da shi duk duniya zuwa suke suna yaɗawa cewa ai sarkin musulmin ma gaba ɗaya na duniya ya amince da wannan da'awa ta interfaith. Manya-manyan maguzawa aka tara jama'a, wasu da gunkinsu ma suka taho wurin taron. Ba ma guje zo da gunki ya shiga ƙasar Riyadh, ya shiga ƙasar Jidda, shi cewa zai ya ma je Makka, ya je da gunkin nashi. Allah ya kyauta, to Allah da ya kiyaye. Saboda haka kiransa ake jama'a, ba wai a je a ce shi kenan kowa a fahimce shi, a'a. To shi kenan sai ce fattakhadha khataman min fidda, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu zobe na azurfa, naqshuhu Muhammadur Rasulullah, a jikin shi an rubuta Muhammadur Rasulullah. Jama'a kada wanda ya ji kyama wannan kalmar, duk duniya wannan kalmar, wannan kalmar ko ina ka faɗe ta, Muhammadur Rasulullah kalma ce wadda Allah bai son ka ma ba zai bari ka faɗa ba. Muhammadur Rasulullah daraja ce, saboda haka gashi stamp ne arna za a aikawa, amma Annabi ya buga. Amma yanzu laita headed idan akwai kalmomi na Larabci sai a ce to kada a aika musu don ka bata musu rai, saboda muna zaune lafiya da su. Ku ba kiransu kuke su zo su shiga musulunci ba, so kuke su wanzu wai suna arna? Kiransu ake jama'a, nuna musu ake, da'awa ake, ba ku ganin su ba sa kyamar su yaɗa nasu? In suka faɗa suka faɗa su ga an ƙirda sai su bi suna zubar da takardu. In kai uba baka ɗauka ba, ɗanka da yake JSS3 bai passing exam ba ya ɗauka, in ya je karanta sun samu buƙatar da suke so. Amma sai a ce mu muna kyaman mu yaɗa sha'airul dini, sha'airul islam. Kamata ya yanzu a ce a samu wani ƙaton signboard gabas da arewa, kudu da yamma, duk inda ka shigo Zaria a ce ana maka maraba da shigowa ƙasar musulunci, ƙasar Zazzau. A sa tutan musulunci, a sa takobi, a sa la ilaha illallah a ciki, saboda ƙasar musulunci ce ba ƙasar arna ba. Amma yanzu ku duba jama'a, idan ka tashi shiga garin Yola ta Adamawa, za ka ga an rubutu ne aka yi da Larabci. Menene ɗan hudu ya rubuto musu ne cewa Fulani ku yi noma, ku yi karatu. Wannan rubutun jama'a arnan Adamawa taro suke ta yi akan cewa sai a share, domin Yola ba ƙasar musulunci ba ce. Jami'ar kimiyya da fasaha ta Yola, kiri-kiri gwamnatin tarayya ta yarda a mai da ita jami'ar Modibbo Adama. Arnan Adama sun ce ba su yarda ba, amma ya sunanta kafin ta zama jami'ar Modibbo Adama College. Dama college ce a wurin, kuma Modibbo Adama aka sa mata. Amma yanzu Arnan Adama sun ce ba su yarda wai a sa mata university ta Modibbo Adama ba, amma gwamnatin tarayya ta yarda. Amma Arnan Adama sun ce saboda me? Duk abin da aka ce sai a ce to ai ana zaune da su arne arne, iyayenmu sun ce kaza ce bata san alhamdu ba, sai ta juka a makogoro. Wannan shine karatun. Waɗannan arna yadda kuke gani babu shakka, in ba a tsai da su iya matsayinsu ba, to abubuwan da suke yi din nan babu shakka sai ya zake, sai ya wuce wannan. Kowane arne sai an nuna mishi matsayin shi jama'a, kuma sai an nuna mai matsayin addinin musulunci. Allah ya taimaka. Kanni anzuru ila bayadihi fi yadihi, Anas yace ai yanzu da nake ba ku labarin wannan zoben ma kamar ina kallon hasken zoben ma a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ina iya tuna yadda zoben ma yake haske a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu li Qatada, Shu'ba yace sai na ce wa malami na Qatada, man qala naqshuhu Muhammadur Rasulullah, wane ne yace an zana Muhammadur Rasulullah a jikin zoben? Kala sai ce Anas ne ya faɗa, shi da ya ga abin shi ya faɗa. Jama'a mun gane, to dalilin wannan shine me? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nufin zai rubuta wasiƙa, ko kuma ya rubuta wasiƙa sai aka ce mishi gashi sai ya tsaya sai ya yi wannan. A ƙarƙashin wannan, in ka rubuta wasiƙa ko ka rubuta text, sai a ce kai signing shine ka sa sunanka, ko kai signature, ko kai wata alama da zai tabbatar daga gare ka ne. Wannan ba laifi bane a musulunci, dan gashi daga manzon Allah ya amince. Inda musulunci bai yarda ba, manzon Allah ba zai yarda ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu man qa'ada haythu yantahi bihi al-majlis wa man ra'a furjatan fil halqa fajalasa fiha, yace babin da ke bayani akan wanda ya taho makaranta ko majalisi sai ya zauna idda ya samu wuri, bai tsaya ya tattaka mutane ba, bai tsallaka kafadar su ba, bai yi kaza, ma'ana idda ka taho in ka samu wuri sai ka tsaya anan. Wa man ra'a furjatan, wanda kuma ya ga wata kafa, ya hangi wata kafa da zai iya zuwa ya je ya zauna, fil halqa, a cikin wannan majalisi, fajalasa fiha, sai ya je zauna a wurin, shi ma kuma bai laifi ba. Me laifi kenan? Shine wanda bai samu hanyar wucewa da inda zai zauna ba, in ya matsa sai ya tattaka mutane, to nan ne ya laifi. Kenan ashe a cikin ladabin zaman majalisi ya kamata sahun farko sai ya cika, wanda ke biye da shi sai ya cika, wanda ke biye da shi sai ya cika. To in har ya zan akwai wata kafa da kai ka hanga, in ka taso ko ka shigo ka zo ka zauna daidai wurin, ba kai laifi ba. Ko mun fahimta jama'a? Allah ya taimaka. Qala haddathana Isma'ilu qala haddathani Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wannan hadisin al-Imam Isma'il ya ruwaito shi, almajirin Maliku ne kuma dan ɗan uwan Maliku ne, Imam Malik ya rike shi, shine ake ce mishi ibnu ukhti Malik. Malaman hadisi suka ce duk duniya babu mutumin da ya san Imam Maliku irin wannan mutum, dan shi ne, ma'ana dan kanwar shi ne, shi ya dauko shi ya rike shi, shi ya karantar da shi, shi ya wa Imam Malik wankan gawa, shi ya baiwa duniya labarin komai game da Imam Malik. Ka karanta sayarwa alamin Nubala, Isma'il kenan ibnu ukhti Malik yace qala haddathani Malik, kawuna Malik ya bani hadisi, an Ishaq ibn Abdullah, daga Ishaq dan Abdullah ibn Abi Talha, dan Abi Talha kadijikar Rumaisa, wannan mata yar aljanna, da manzon Allah yace inna lirumaisa baitun fil jannati, yace Rumaisa'u tana da gida a aljanna, da giji gabci uwar Anas kenan, wannan daga saman bakwai ne magana ta zo, ba daga villa ba, ba daga state house, ma'an daga saman bakwai. Allah yace manzon Allah uwar Anas far aljanna ce, magana ta kare. Wannan matar ita ce ta haifi Abdullahi kuma ya haifi Ishaq. To Imam Ishaq malamin Imam Malik ne, shi kuma yace anna aba murra maula aqil ibn abi talib, abu murra wanda yake bararren bawa ne na aqil dan abi talib, akhbarahu shi ya bashi labari, shi ko yace an abi waqid min laifi, daga sahabi abu waqid min laifi, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu. Jama'a me kai albarka karatun hadisi ne babu, yanzu karatun hadisi muke a nan tudun wadan Zaria, amma kun ga ana daukar mu ana kai mu shekara 1400 da ta wuce, ana kai mu masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna samun ingantattun labarai kamar mu aka gaya labaran. Ji abinda Abu Waqid yace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zauna a cikin masallaci, jama'a na tare da shi, iz aqbala salafatu nafari, sai wasu mutane uku suka taho wannan majalisi, fa aqbala thnani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai mutane guda biyu sai suka taho takanas har suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahidun, dai daga cikin su ko sai juwa ya tafiya shi. Qala, mai bada labari Abu Waqid yace fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka tsaya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ahaduhuma, dai daga cikin su biyu, fara'a furjatan, sai ya ainihin ga wata kafa,
fil halqa a cikin inda jama'a suka taru fajalasa fiha sai ya zauna a wannan wuri da ya samu wa ammal akhar dayan ku da ya zan bai samu wuri ba fa fajalasa khalfahum sai ya zauna a bayan jama'a bai biya kuntata musu ba wa ammal salis shi kuwa na ukun fa adbara zahiban sai ya juya ya tafi shi falamma faragha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala to manzon Allah mutun ne mai kaifin basira sallallahu alaihi wasallam ashe yana cikin wa'azin shi yana karatu ya lura da waɗannan mutane guda uku gaba daya sai manzon Allah ya fassara game da abin da suka yi sai ya ce ala ukhbirukum anin nafar salasa bana ba ku labari game da mutanen nan guda uku ba kamar sun ce eh kenan fa amma ahadukum ɗaya daga cikin su fa awa ila Allah sai ya taho gurin Allah fa awahu Allah sai Allah ya tarbe shi Allah ya marabce shi Allah ya rungume shi shine wanne wanda ya ga wurin zama ya zauna ya taho ga Allah takanas kuma Allah ya marhabi shi ya rungume shi wa ammal akhar amma dayan fa fastahaya sai ya ji kunya kada ya kutso cikin jama'a dan haka sai ya zauna a bayan jama'a ko fastahaya Allah minhu sai Allah ya ji kunya shi shi ma ya samu daraja fa a ce Allah ya ji kunyar ka ka kaddara suriki na jin kunyar suriki to kai kuma yanzu Allah yana jin kunyar ka girmamawa ce ai kun fahimta jama'a wa ammal akhar shi ko dayan fa a'rada sai ya bujire sai ya bada baya fa a'rada Allah anhu sai Allah ya bada baya daga gare shi in ba ruwanka da Allah Allah ba ruwan shi da kai idan ka taho ga Allah takanas sai Allah ya maka wurin zama shine abin da yawa na farkon in ka dan ji kunya kuma kai ma sai Allah ya ji kunyarka dan haka guda biyun farko sun samu daraja wancan kuma yayi asara abin da ake nufi shine kar ka sake a ce baka da rabo a majalisin musulmi abin da hadisin yazo yake magana dan ana maganar majalisin ilimi a ce an kulla majalisi ana karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai baka shigo ciki ba kai baka tsaya daga baya ba ka kau da kai ka tafi ma'ana ba ruwanka da Allah to Allah ma ba ruwan shi da kai kai ko da ka kutso ka dan samu wuri ka dan zauna ka taho ga Allah to Allah ya marhabaika ya rungume ka kai ko da kaga zaka kuntata wa jama'a sai ka ji kunya kai ma sai Allah ya girmama ka sai ya ji kunyar ka dan haka ya kai dan uwa musulmi takka sake a ce majalisin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu kai a ciki kai asara amma al'amarin haka yake tun zamanin sahabbai Abu Huraira ya ga mutane ba su damu da zuwa majalisin hadisi ba sannan sai je cikin kasuwa dan kasuwa ana ta lissafi ana ta dagawa ana aunawa sai ya ce ya ku yan kasuwa sai kowa ya karkato gare shi yace kuna da hankali kuwa ana can ana raba gadan manzo Allah a masallaci kuna nan kuna wahala ai nan da nan sai wa kowa ya nada rumfashi saboda ma'ana za a je ciyo gado can a zuwa ƙara jali a zuwa sai sabuwar rumfa a zo a yi jambulo a sa rumfa duka sai suka rufe sai suka taho kafin su iso Abu Huraira ya riga sai ya zo ya gyara majalisi ya fara ƙara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam can suka zauna shiru-shiru ya Abu Huraira ainal miras ina gadan sai ya ce hadha huwa mirasun nabi ai wannan shine gadan da manzon Allah ya ban mana manzon Allah bai bar mana dirhami ba bai ban mana dinare ba waɗannan hadisan su ne gado to kuma shikenan to wallahi dama Abu Huraira ba mu sa kwado ba dai bari mu je muna zuwa dai din sai suka watse haka jama'a suke babu masu raya majalisin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a sai waɗanda suka damu da lahira dan duniya ba sa raya majalisin ku dubi irin yadda suka yi Malam Abubakar Gumi ɗan duniya da suka ga ana kawo kuɗi majalisin sai suka rinka zuwa da an raba wani ya tashi ma bai san da Raddul Azhani shi yake ba bai san da Buhari shi yake ba tunda shi dama duniya ce yasa da gangan muka yi wa ƴan duniya ai irin wannan muka ce kada wanda ya kawo mana zakka mu majalisin mu ba mu ce ba kyau ba amma kada wanda ya kawo mana wanda duk zai zo ya dibi gadon hadisan kuɗi kuma tafi can wurin alhazan birni in sun fitar da zakka sun baka shikenan amma in ba haka ba jama'a yaushe za a ce wannan taska ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana wallahi jama'a turawa in suka karanta wani fassara na hadisi ko aya suka gani
sai su ce kuna da irin wannan kuka bari aka bakku a baya, suna mamaki. Sai ka ce to ai wannan ma qataratun min faydi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wannan dugo guda ne ma na tekun manzon Allah, ina ma da kun iya larabci ku karanta ku gani. Ina fata an gane jama'a. Ya jama'a, wannan albarka ta karatun hadisi babu shakka ita ce manzon Allah ya raya mutane da ita, kuma da ita ake raya al'umma. Amma lallai in aka bar waɗannan karatuttuka jama'a aka je aka shagaltu da duniya, to an bujirewa Allah kenan, to Allah ko zai juya baya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw a min sami'in, babin da ke bayani akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ku isar da ilimi domin wani wanda za a kai wa labarin sai ya fi fahimta fiye da wanda ya kai mishi labarin. Don haka ake so kasar din karatuttuka da wa'azuzzuka da ake yi, ko da kai ka ji ka gamsu sai ka tuna mutanen ƙauyenku kuma fa, sai ka kai musu, mu wanka kai musu sai Allah ya sa albarka, sai ka ga cikin su wani yayi fahimtar da kai ba kai ba. Mun ga da haka da yawa jama'a, shi yasa akwai albarka wajen isar da ilimi. To amma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yayi wata addu'a wadda zaka gane kai da ka isar da sakon hadisin shi, kai din kuma ba asara kai ba, dan ka a ce wai wane da ka kaiwa ya fi ka fahimta ko ya fi ka daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi rahimallahu ra'an sami'a maqalati fa'au'aha wa'addaha kama sami'aha. Allah ya ji kan mutumin da ya ji maganata. Dan Allah ya ce Allah ya ji kanka, ai ka hada, ka hada, kana ganin nukon gari ake ana zuwa wurin shehunnai yawu za su tofa mutum fu da goro a jiki, sai wani ya tashi yana fufuka ya ce ya more, ba a yi ma addu'a ba, yawu aka tofa mai da goro a jiki kawai. To balle manzon Allah ya ce rahimakallahu, manzon Allah ya ce rahimakallahu, ai ka hada. To duk wanda ya ji zance daga manzon Allah ya je ya isar jama'a, to yana da lada. Shi yasa su Imam Malik sun more jama'a har suka mutu. Imam Malik sai da ya shekara 80 da wani abu a duniya. Me yake? Hidimar yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari me yake? Hidimar yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bin Baz da kanshi yana dabda zai rasu yake cewa Nasiruddin al-Albani, yace Albani kai mana wayo, yace garin yaya, yace dukkanmu mun kare rayuwar mu ne muna kokarin yaɗa fiqhun kaza fiqhun kaza. Hanafiya ta ce yace kai ku gaba ɗaya kowa ya san ka hadisan manzon Allah, aikin ka kenan. Bin Baz da kanshi wannan shaida akan Nasiruddin al-Albani, ma'ana ka mai da kanka kai ne bututun isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka more jama'a. To ina ma'anar wannan magana da manzon Allah ya yi wannan addu'a, yace rubba muballighin aw amin sami'in, sai yace qala haddathana musaddadun قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره فامسك انسان بخطامه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النهر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعرابكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أو عاله منه صلى الله عليه وسلم. جماعة كنجو أن حديثي دقاء ببما لم حديثي الإمام مسدد ابن مسرحب ابن مسربل بخاري دا كنش ذاك جاء قبثي كان مسددا كسمه سنة ما لم مسدد ما مسدد ما لم يقم دكتر malam mai dacewa shi duk abin da ya hada sai Allah ya datar da shi. To shine Bukhari yace wa kana musaddadan kasmi, kuma ne gandakatar din ne domin suna yana bin mutane.
ka duba da kyau ka gani kuka sa wa yaro Umar baya daukar reni in ku sa mishi Abubakar kuma sai ga ana ta cutar shi da yana dan kauda kai dai haka ta cutar shi yana kauda kai kuma duk inda aka sa Usman sai kaga shi kuma yana da kunya yana da dangana yana da kaza yana da ku sa wa yarinya Aisha ku gani sai ganta da wayan tsiya suna galibi yana bin mutane hankali ina fata an gane dan haka ake cewa suna na gari lamiri eh karka sa wa danka bugun suna ka sa mishi suna na gari gashi musaddad malam bai gamda katar yace shi kuma al-imam bishr ya bashi hadisi hadisin da ya samo shi daga ibn aunin daga muhammad dan sirina daga abdurrahman dan abi bakrata to ka kiyaye a cikin ilimin hadisi akwai abin da suke kira al-mushtabih wato sunaye masu rikici akwai abdurrahman dan abubakar akwai abdurrahman dan abubakarata abdurrahman dan abubakar as-siddiqu kenan wannan sahabi ne akwai abdurrahman dan abubakarata shi kuma wannan tabi'i ne baban shi ne sahabi abubakarata sunan shi nufai wancan ku abdurrahman dan abubakar as-siddiq shi kuma abubakar sunan shi abdullahi dan haka ka kiyaye wancan an sa mai abubakar abubakar ma'ana uban samartaka yayi samartaka ta gari sayyidina abubakar ba shan giya ba shan taba ba zuwa club duk wani rashin mutunci abubakar bai badan haka su da kansu suka sa mishi abubakar baban kyakkyawar samartaka wannan kuwa abubakarata baban budurwar raquma saboda yayin hijira ne sai to akan raquma budurwa sai annabi ya sa mishi abubakarata domin larabawa suna cewa raqumi sallai bakar kamar yadda mawaki yake cewa yaghittu ghatital bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali ayaqtuluni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi aghwali imrul qais yace wai makiyina ko abokin fadana yana gurnani irin gurnanin saurayin raqumi shine ghatital bakri gurnani irin na saurayin raqumi liyaqtulani wai dan ya kashe ni sai yace wal mar'u laysa biqattali ai ni mutum bai sai kashe ni ba imrul qais dan daba ne hadadde yace ayaqtuluni wal mashrafi mudaji'i taya makiyina zai iya kashe ni yace ni da nake kwana da damara wadda aka yi ta a mashrafi wa masmunatun da kibiyoyi zurqun masu tsini masu kaifi ka an yabi aghwali kamar hakoran fatalwa kibiyoyin umrul qais kenan shi komai nashi special ne ina fata an gane ash-shahid shine abubakarata wannan sahabi ne dan haka shi dan yace an abihi ya karbo daga baban shi abubakarata abubakarata yace zakaran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shi abubakarata ya ambaci annabi ya bada labarin annabi cewa qa'ada ala ba'irihi annabi ya zauna akan raqumin shi wato hudubar ranar sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu a filin arafa abin da ya faru a tsaye aka fara hudubar amma da jama'a te yawa sai annabi sai ya hauka raqumi ya zauna shine zaka ga riwayoyin wata a ce annabi yayi hudu ba a tsaye nan kuma an ce qa'ada ala ba'irihi ya zauna akan raqumin shi wa amsaka insanun bi khitamihi sai wani mutum ya rike ainihin igiyar raqumin aw bi zimamihi ko kuma linzamin raqumin qala sai annabi ya ce ayyu yawmin hadha yau wacce rana ce fasakatna sai muka shiru hatta zananna annahu sayusammihi siwasmihi har sai da muka zaci cewa ko annabi zai kira wannan ranar da wani suna wanda ba nata ba kana sai ya ce alaysa yawman nahari ba yau ce ranar babbar sallah ba kunna bala muka ce haka abin yake kaga ladabi a ilimi anan annabi ya san sun san wannan ranar sun san kuma ya san sun sani me yasa suka ibada ansa aka ce idan malamin ka yi maka tambayar da kake da yaqinin ta cika wannan sharadin to ka kame kaka bada ansa misali yayi maka tambayar da yana da yaqinin ka sani kuma kai ka san ya sani sai dubi hular kanka yace hular kanka wacce iri ce kai ka san fara ce
aka ce to ja baki kai shiru mai wa akwai wani sabon karatu ne dan mai wa an kace farace sai ce to shikenan dan haka wacce rana ce yau sai suka shiru suka ce sai da muka tsammaci zai kira wani sunan ba a ce ranar babbar sallah ba sai ce ba yau ce babbar sallah ba suka ce haka abin yake yau ce kana sai ya ce fa ayyu shahrin hadha to wannan wata ne wannan fasakatna sai muka shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi har sai da muka tsammaci cewa zai kiraye shi da wani suna ba sunan da muka sani ba fa kana sai ya ce alaysa bizil hijja ba wannan ne watan zil hijja ba kulna bala muka ce haka abin yake wannan shine watan zil hijja kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna dima'akum to jininku wa amwalakum da dukiyarku wa a'rabakum da mutuncinku bainakum a tsakaninku ku musulmi haramun haramun ne wani ya zubar da jinin wani haramun ne wani ya ci dukiyar wani haramun ne wani ya ci mutuncin wani ka hurmati yaumikum hadha kamar yadda wannan yinin naku yake da daraja ba wanda zai ce yau ba ita ce ranar sallah ba ya karyata ta dan ne haka ya keta alfarman ranar kenan to haka wannan jini yake da daraja haka wannan dukiya haka wannan mutunci fi shaharikum hadha a cikin wannan wata naku fi baladikum hadha a cikin wannan gari naku na makka wannan ita ce dokar da manzon Allah ya gina sahabbai akai ina fata an gane dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dauki wannan dokar akan cewa jinin su haramun ne a tsakanin su dukiyar su haka haka abin da ya shafi mutuncin su to sannan ka duba irin wannan gwamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta babbar sallah a wannan wata na Dhulhijja a wannan gari na Makka ma'ana alfarma akan alfarma akan alfarma matsayin alfarmar jinin musulmi kenan matsayin alfarmar dukiyar musulmi kenan matsayin alfarmar mutuncin musulmi kenan yasa babu abin da yafi musulunci alherin jama'a idan kaga musulunci ya halatta jininka to ka tabo shi musuluncin ne in kaga musulunci ya taba dukiyarka to dukiyar ta tabo musulunci in kaga musulunci ya taba mutuncinka to mutuncinka ya tabo musulunci ina fata an gane babu abin da yake daidai da jinin musulmi babu shi har Ka'aba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa jinin musulmi da ya zuba gwamma a rushe Ka'aba a manta ta a duniya yafi saukin muni a wurin Allah na fatan mun gane to me yasa a yau jinin musulmi yafi jinin akuya daraja a jinin akuya yafi jinin musulmi daraja dan yau in ka samu akuya tana yawo a titi ka datsi kafarta ka nemo fitina ko baka nemo fitina ba ka nemo fitina amma yau jinin musulmi ko ina a duniya sai a zubar da shi sai a zauna lafiya to alaka akan wannan zan yi magana abin da ya faru a tudun wada cikin azumin nan jama'a sallar tahajjud ce maza da mata suka zo wurin nan tsayawa akai aka ce a bar mata su wuce duk dokar duniya ta bada alfarman mata tun daga ta arna har ta musulmin aka ce tsaya mata za su wuce aka tsaya ana ba da hannu matan nan su wuce shikenan wadansu suka zo suka maida wannan abin ya zama fitina da tsakar dare nan suka zo suka dauki barandami da gora suka rinka bugawa mutanen mu suka zubar musu da jini ana kuma an zo an ce wai an yi kuskure wallahi idan sarkin zazzau Shehu Idris shine gatan ku sai jinin ku ya zuba in ba haka ba sai kun biya diya diya kuma irin wannan ba ta da kai sai abin da masu jinin suka tsayar duk wani dattijo da kuke ji a duniyar nan ba zai zama muku gata ba duk wata kotu duk wani sarki duk wani police duk wanda ya zubar da jinin wani ahli sunna wallahi in magama shi wallahi tallahi sai an rama ayyan sa abin da muka ce yan dariƙan Kano kenan in ba ga tsoro ba don kwaluwar su su fito da wanda ya kashe Malam Jafar su gamba mu kashe ba ko Ado Bayero ne kashe Malam Jafar wallahi sai mun harbe shi Ado Bayero arewa kenan wallahi jinin ahli sunna wallahi yafi karfin azubar da shi aje a ce akwai wani dattijo da za a roka ko akwai wani mai mulki ko akwai wani dagaci ko haki duk duniya wallahi ƙarya ne kuma muka ce wa ƴan dariƙan Kano kenan in ba dan sun zama matsorata ba su fito mana su ce wannan ne ya kashe Malam Jafar wallahi rannan ko Ado Bayero ne ba zai kwana a duniya ba Allah ni albani ni ne nake faɗin wannan magana da raina da lafiyata da hankalina da hayyacina ko Ado Bayero ne ya kashe Malam Jafar sai mun kashe shi amma a fito a faɗa mana waɗannan da suka zo suka saru waɗannan ma'aikatanmu na masallacin nan mun san su dan haka ramuwa ce kawai babu wani magana sulhu babu wani magana ban hakuri duk wata takarda da aka rubuta ta munafunci ne sai jinin su ya zuba ko uban waye gatan su a Zaria ko waye ba Zaria ba duk duniya in gatan su ne Allah ba dai shari'a ba an ce za a shiga bakwai ga wata aje a shiga sai a gama wannan munafunci wallahi duk wanda ya taba jinin wani ahli sunna a Najeriya sai dai bamu gane shi ba amma duk wanda muka gane wallahi ba yafewa sam babu sai jinin shi ya zuba yau me muka yi dan mun ce za mu yi addini idan muka juya wannan wurin ya zama dabar ƴan iska kuna jin ba sai mun fitini kowa ba jama'a ni ba muciya aka haife ni ba ku je ku binci wai ma me cece muciya tukuna duk wani tashin hankali billahi na kiyama ne kawai mu bamu taba gani ba kiyama ce ba a taba yi a muciya mun ga yadda take ba shi yasa ita ce kada take ba mu tsoro in aka ce idza zulzilatil ardu zilzalaha to sai jikin mai la'asar amma wallahi bayan haka duk wata fitina wallahi mun iya ta amma muka aje muka ce ba za mu yi fitina ba karatu za mu shi yasa ku je ku gani ba dariƙa ba ba shi a ba duk wani dan iska a muciya zai kula mu mana mu ba irin su Malam Musa muke ba mu ne maka wani alaran ma muna wani lafiya duka ka za mu wallahi duka ka za mu dai ga mu tsaya mu ne maka wani alaran manci duk wanda ya taba mu ku je mu ciya ku gani billahi lazi har kofar ɗakin uwar ka za mu bi ka mu je mu jawo ka mu daka ka in ce magana ita ma mu dake ta mu ba mana iskanci mu ce za mu yi addinin Allah ga ƴan iska suna iskanci an kyale su sai mu da muka ce za mu yi addinin Allah muna tambayar ku mutanen muciya mutanen tudun wada ba mu rage kowa ba akan tambayar nan ku gaya mana menene su Malam Musa sahabi suka yi da zaran an danyi abu kaza sai a zo a buga musu makami a zubar da jinin su muna son ku fada mana wannan ku fadi menene suka yi jinin su ya zama jinin banza saboda sun ce za su yi addini sai mu rufe masallacin sai mu kafa daba a kofar masallacin nan duk wanda ya zo wucewa ko liman ne sai mun kashe shi sai mun mai da wurin ya zama daba ta fitina wallahi bari mu gaya muku yadda kuka ji mun ce mun shirya karatu haka muka shirya fitina ba karatu kai muka shirya ba
na'am
mun shirya fitina in fitina kake da ita zamu rufe Bukhari zamu cire hula zamu aske gemu zamu sawo kayan daba in kuma karatu ne to shikenan sai a bude sahihul Bukhari ai tai kala rasulullahi sallallahu kowa ya mutu ya je aljanna amma in fitina ce wallahi tallahi mun shirya kowa ya je dauki wannan magana a ce albani ya ce sun shirya fitina da gaske mun shirya in dai ta mu kara addinin Allah ce wallahi mun shirya ba za mu zauna kawai mu zama gwanda ba kowa ya soka mana wuka ya yanki salar da yake so ya sa a baki ya tauna lafiya lau ya hade wallahi ba za ta yiwu ba da haka mutanen tudun wada ku ji wallahi kun tsogalo fitinar da ba ta da iyaka kuma ina gaya muku wannan ita ce magana duk wanda ya gaya muku magana sabanin haka ko limamin arafa ne wallahi ƙarya yake wallahi waɗannan yaran sai mun zubar da jinin su ku dauki wannan kasar ku je ku kai SSS ku kai gwamna ku kai sarki ku kai sarkin musulmi ku kai sarkin Makka ku kai sarkin Arafa kowa ku kaiwa amma wallahi sai mun zubar da jinin su duk wani munafunci da za a ce wata mai shari'a wani mai shari'a wani shaydani duk gaba daya duk ku gama iskancin ku mu ba mu da shugaba ba mu da wani shugaba ba kungiyar kowa muke ba mazhaba kowa muke ba kuma ga abin da manzon Allah ya ce mana amma ai tunanin wurin an yi magana da wane ba wani shaydani da za ku je ku yi magana da shi a Kaduna ko a Sokoto ko a birnin Kebbi ko a birnin Kif a ce wai shikenan an je an yi magana da shugaban su wai magana ta mutu ƙarya ne ba ta mutu ba saboda haka ku ji wannan magana da kyau fitina dama a kwance take. Su dattawan suka ce Allah ya tsine wanda ya tsogalo ta ko to Allah ya tsine wanda ya tsogalo ta, amma mu mun shirya ta, don haka kuma sai ku je ku shirin ta. Amma abin da muke so shine shari'a da aka ce za a yi, to ayi shari'ar musulunci. Amma wallahi in aka yi wannan shari'a da za ku ce irin wannan shari'a, waɗannan yara da zazzake turo suka zo suka bigi Malam Musa dukkansu, wallahi muna da record ɗinsu, kuma wallahi duk sai mun fafari kansu. Lokaci ne kawai, ba ya tewa a cikin tafiyan mu, duk wanda ya tabo mu wallahi sai mun rama. Kowaye ko sarkin zazzau ne, wallahi tallahi duk wanda ya taba mu da baki sai mun rama da baki, da makami sai mun rama. Mun shirya yadda muka shirya karatu, haka muka shirya fitina, haka muka shirya fada. Saboda haka ya rage wanda duk ya ga ba zai addinin mu ba, ba mu ce kowa yayi ba dole, kuma ba mu tursasa kowa ba. Amma maganar a ce wai da an danya abu kawai wannan ya zaro makami ya zunduma a wannan, a makami in response to makami kawai shikenan. Saboda haka sam ba za mu yadda ba, duk ku gama waɗannan maganganun naku, muna nan muna jin ku muna ganin ku. An ce bakwai ga wata a shiga, idan shari'a ce muna nan da lauyoyinmu mun shirya, the most powerful ones, don haka kuma ku je ku shirya. Tunda sai da ku ma'ana kun shirya ne kuka taso, mu ba mun ce mun shirya. Sanda muka zo za mu fara karatu nan fa, da muka ce mun shirya mutane suna ganin fatar baki ce muka faɗi, wallahi mun shirya. To tunda ku kuma kun shirya, shi yasa akan mu kare mutuncin mata, a kan haka ne za a ce a bugawa na makami, a bugawa na makami, a wancan shedaniya ta zo ta ce kaza ta ce kaza. Wallahi sai mun yi maganin duk wani shege, ku je ku bincika. Yau shekara ta 28 ina karantawa a Muciya, duk wani shege sai da ne maganin shi, ba dariƙa ba ko tijjani ne, sai da ne maganin shege duka a Muciya, sai da ne maganin su. Sai da kowa ya kyale ni yace wallahi ku rabu da shi. Yau mu je mu ce za mu yi addini, mu fa ƴan zariya ne, muka ga dama jama'a, muka ga dama muka shiga ƙarƙashin gadan kubanni na, wallahi ba wanda zai iya mana. Amma muka dawo muka ce za mu yi addini, kuma sai a ce shikenan, a da an danyi abu a je a bugawa na makami, makami. To mu ma mun shirya. Saboda haka ya rage, ku SSS ku je ku ga mai shari'a, billahi allazi mai shari'a ya buɗe alqur'ani, ya buɗe hadisai, kada ya buɗe fiqhu. Qur'ani da hadisi shi kadai ne mai manzon Allah yace, mai Allah yace, wanda ya dauko makami ya buga wani, in ya kashe shi, shi ma kashe shi za a yi. In bai kashe shi ba, in rauni ne aka kaza, in rauni ne aka kaza kaza da kuskure, in da gangan ne fa ramuwa. Ramuwa kuma manzo Allah yace sai wani ya warke shi da aka yi wa, in ya warke sai a ce to shi ma wani ayi mishi irin wannan. Da haka muna jiran mu ga kotun ta yi haka. Wallahi in aka yi munafinci da alƙalin da prosecutor da duk wani wanda ya shiga cikin maganar, wallahi sai jinin shi ya zuba, wallahi. Don haka wallahi kun ɗauki matsalar da wasa, to ku ɗauki wannan kasar ɗin ku aje shi, gobe kuma wani ya sake tsogalan mu. Amma mu zo mu ce za mu yi karatu, mu ce za mu yi sallar tahajjud, ƴan iska masu cin kare da mage su ɗauki makami su buga mana, kuma shi kenan sai a ce wato ai wani ana tare da uban shi, ko uban shi sarkin musulmi ne, billahi lazi ba abin da ya shafe mu. Duk wanda ya san cewa uban shi yana wurin nan, ya mana iskanci, ba ruwanmu da alfarmar uban shi za mu daka shi. Duk wanda ya san ɗan shi na wurin nan, ya mana iskanci, ba ruwanmu da alfarmar ɗan shi za mu daka shi. Iyakar doka kenan. Don haka kowa ya shiga taitayin shi game da mu. Addini muka ce za mu yi, mu ba yin iska ba ne, kuma ba iskanci muka zo za mu yi ba. Kuma ba za a fake da cewa za mu yi addini a zo kawai shikenan, da an yi abu sai a zo wannan ɗan sanda ya ce ai ku mutane ne masu zaman lafiya. A gidan ina muka ce mu mutane ne masu zaman lafiya, cewa muka yi mu mutane ne masu musulunci? In ku aka ce za a hana mu musulunci, to 1804 za ta dawo. Ɗan sojojin ma haka yi, 1804 aka ce za a hana shi musulunci, ya ce to mu tashi mu kare kanmu. Da haka waɗannan da suka jiyo waɗannan rauni, to ramuwa ce, ba sulhu, ba diya. Kai alƙali ka ji, kai prosecutor ka ji, kai shugaban ƴan sanda ka ji, sarki ya ji, dattawa su ji, ramuwa ce. Makami in response to makami, iyakar doka kenan. gobe ma wani ya kuma. Amma wannan irin dukun da kuke musu anan cikin wada shi ya wannan iskancin, kuje ba ku gani a muciya bana karantar da irin wannan karatun aqida ake yi samfarira mai zafi, kuma suna ji kowane shege ya koma ya abin. To da sanda muka fara da'awar haka suka taso, wannan ya taso zai rashin kunya, muce kai mun san ba karatu kai ba, me ya hada ka da mu da muka karatu? Ba anguwa dai aka haife mu ba, kai ka zama dan iska mu muke zuwa makaranta kuma mu tashi mu karatu kace ba za a yi ba? To in ka sake magana za mu lallasa ka, in ku mutun yayi magana mu kama shi mu daka shi. Ba wani abin da za mu rinka tafiya kamar alarmomi yan iska suna wulakanta mu tuni, za mu jefar da riga jiki yayi tsani in ya so sannan a zo a yi wanka a ji kala haddathana a ci gaba da hadisi. Amma kawai yan iska kawai malam sirena ku. Dan haka idan aka yi ramuwar sai a gano suwaye suka turo su, suwaye ke tare da su, yaya abin yake. Amma kowane dan iska sai abin nan shikenan sai a zo a turo da ta masu mutunci. Idan suna ganin mutuncin dattawa me yasa suke haka? Wato mu ne muke ganin mutuncin dattawa? A'a, mu ma mutuncin yana da iyaka. In aka tabo mutuncin addini jama'a duk duniya ba ma raga kowa. Saboda haka duk wanda yake tunanin zai zubar da jinin mu ya ci banza, a'a sam, kuma ba wani da zaka je ya ce wai to shikenan shi ya kashe magana an yi sul, wallahi ko sarkin zazzaure ya dare ku yace muku ya kashe wannan magana wallahi ya dare ku. Allah, duk duniya wanda yace ya kashe wannan magana ƙarya yake, abinda zai kashe wannan maganar ayi shari'a. Shari'ar kuma ta musulunci ita ce me da gangan suka yi, eh to abin waɗanda aka yi wa su warke, in suka warke sai a rama a zo a tara mutane su ma a sa baran dami a datsu tsakiyar kansu a ce to wuce wannan ma a datsa, to shikenan sai mu tafi. Haka muke ganin ani gashi nan a Jidda, ka kashe wani sai a zo a kashe ka, ka fasa wani kai a zo a fasa maka kai bayan ya warke. Amma a ce za a yi sulhu, babu sulhu. Amma kun zo kun wuce wurin manyanmu a roƙe a je a yi beli, an je an yi beli sun yi sallah a gida sun yi idi, amma ramuwa tana nan, domin ba kuskure aka yi ba, balle a ce diya, balle a ce sulhu ganganci ne, to ba za mu yadda ba. Sai mun kara mutuncinmu, sai mun kara jininmu, sai mun kara dukiyarmu da ikon Allah. Mata kuma kada wanda ya ji tsoron ya turo matar shi wurin karatu ko wurin sallar tahajjud. Duk wanda ya taɓa wata mace ko ya barazanar ga wata mace a datse kafiri kawai, ya katta kenan. Duk ya za a ce ga mata ƴan iska a Edo da Kwango da Poli suna tsirara, ba ku je ku musu iskanci ba? Sai matan musulmi sun zo sallar tahajjud, su ne za ku zo ku zunnuna ku ƴan dab, sai mu iya kashe ku mu gasa naman ku mu ci idan iskanci ne. Amma muka ce ba haka zamu ba, addini zamu, sai a zo a ce za a ci mutuncin matanmu da ƴaƴanmu? Za mu tashi mu kare mutuncin matanmu da ƴaƴanmu. Idan mu ma mun taɓa mutuncin wani, shi ma ya tashi ya kare mutuncin. Amma ina ƴan iskan suke, kuna nan ƴan Shi'a tsinannu suke wucewa da mata wajen 500, me yasa ba ku taɓa zuwa kun yi musu wani abu ba? A sai mu an taɓa mu za a ce to shikenan, a je a samu suwa ne, a je a zauna a bada haƙuri, a bada haƙuri a gidan uwarwa. Babu baganar bada haƙuri jama'a. Saboda haka a nan kun taɓo mai tsada. Idan shari'a ce mun shirya da lauyoyinmu masu ƙarfi za a je a yi shari'a, don haka kuma sai ku shirya. Idan kuma shari'ar za ta yi adalci a ranar